إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا وإنا من قيسوا تأدين مسلنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na Masjidul Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu dake GRA cikin garin Azare a jihar Bauchi majalisi na karatun tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an wannan halka ta 92 kenan a wannan yammaci na Alhamis 19 ga watan Dhulqa'ada hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1444 wanda yake daidai da 8 ga watan 6 shekara ta 2023 a halkar da ta gabata mun duba mas'alar ra'ayin sayyidina Umar Allah yarda da shi dangane da auren ahlul kitabi wannan halkar kuma babin da zamu tashi kansa shafi na 155 yace nafaqatul khalifati wal bad'u bit tarikh al hijri wa laqbu amiril mu'minin wannan maudu'i ya kunshi bangarori guda uku wannan maudu'i yana da bangarori guda uku bangaren sa na farko nafaqatul khalifa albashin khalifa bangaren sa na biyu albadu'u bit tarikhil hijri kagar tarihin musulunci sai bangaren sa na karshe laqabu amiril mu'minin laqabin amirul mu'minin tunda sayyidina Umar shi laqabin da ake masa ya bambanta da laqabin sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar ana ce masa khalifatu rasulillah khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar kuma da yazo sai abun ya canja ya koma amirul mu'minin ya tashi daga khalifa ya koma amirul mu'minin to bayanin da za a mana me sababin da yasa aka yi wa sayyidina Umar laqabi da Amirul Mu'minin maimakon asalin laqabi da aka yi wa sayyidina Abubakar khalifa wani sababi yasa sannan yaushe aka fara to zamu dauki maudu'i na farko karkashin wannan unwani da ya kawo wanda yake da maudu'ai guda uku shine nafaqatul khalifa salarin khalifa ya salarin khalifa yake albashin khalifa zamanin jagorancin sayyidina Umar Allah ya yarda da shi muje can sakin layi na biyu nan ne asalin bayanin ya fara saboda in mun dau mun tsaya muna karanta muqaddima sai mu cinye lokacin namu akan ta wacce kuma fa'idar ta gare mu ba shi da yawa yace walamma waliya Umar ibn al-Khattab amra al-muslimina ba'da Abi Bakar makatha zamanan la ya'kulu min bayti al-mali shay'a hatta dakhalat alayhi fi dhalika khasasa lokacin da sayyidina Umar ya jibinci al-amarin musulmai ma'ana ya zama jagora na musulmai ba'da Abi Bakar bayan rasuwan sayyidina Abubakar makatha zamanan la ya'kulu min baitil mali shay'a ya zauna tsayin lokaci baya cin komai daga baitil mali kenan yana aikin kyauta babu wani salary ko albashi da ake biyansa, babu wani allowance da ake bashi, babu wani abu da ake bashin wa iyalansa na abincinsu ko bukatunsu ko abubuwan masarufi, ko dirhami ɗaya ba a bashi, kuma baya karɓa kuma bai bukata ba. Ya ɗauki lokaci mai tsayi yana jagorantar al'umma musulmi ba tare da an biya shi komai ba, kuma bai bukata ba, sannan su al'umma musulmin ba su yi tunanin cewa su sanya masa albashi duk wata-wata ko kuma abinci da za a na kaiwa gidansa ba. To haka ya ci gaba da gudanar da jagoranci, hatta dakhalat alaihi fi zalika khasasa, har zuwa lokacin da bukatuwa ya shige shi, ya samu kansa cikin matsi na rayuwa, ya samu kansa cikin bukatuwa na abun masarufi, abun masarufi ya masa karanci a gidansa, ya masa karanci a hannunsa, abinci aka wayi gari yana nema ya gagare shi a gidansa. Sayyidina Umar lokacin da ya zama jagora, jagora ne na al'umma, ba mutan Madina kawai ba, al'ummar musulmi na duniya gaba daya. To aka wayi gari abincin da zai ci shi da iyalansa a gidansa, yana so ya fi karfinsa. Me yasa? Saboda babu wani abu da daular musulunci take bashi na albashi, babu wani abu da ta keɓe na saya masa abinci ko kuma wasu bukatunsa da shi da iyalansa. Wannan na farko kenan. Na biyu kuma ya ce, lam ya'ud yakfihi ma yarbahu min tijaratihi, sannan kasuwancinsa da yake yi, ribar da yake samu a kasuwancin bai kasance yana wadatar da shi ba, bai kasance yana isansa ba, bai kasance yana gamsar da shi ba. Me yasa? Li'annahu ishtaghala anha bi umurir radiya, saboda jagorancin al'umma ya shagaltar da shi daga kasuwancinsa. Da zai iya fita ya je kasuwa tun farar safiya har yamma, mun san wannan ɗabi'ar su ce, tunda ƴan Makka mutane ne ƴan kasuwa. Tun gabanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu, dama suna kasuwancinsu, da wannan kasuwancin suke ciyar da iyalansu, da wannan kasuwancin suke biyan bukatunsu da kuma bukatun iyalansu, ba sa zuwa su roƙi wani ko da dinari ko dirhami ɗaya. To hasali ma majalisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam sukan so su halacce shi. To in suka ce za su tare a majalisin Annabi gaba ɗaya, za a wayi gari zuwa kasuwanci ba zai yiwu ba. To in kuma ba a je kasuwanci ba, me za a kawo wa iyalai su ci? Babu. To sai Sayyidina Umar shi da makwabcinsa, kamar yadda muka yi bayani a baya, suka yi wani local arrangement, suka yi wani tsari wanda za a jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya, za su yi kasuwancin kuma za su halarci majalisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Dabarar da suka yi ita ce suna canje-canje tanawu, yau Sayyidina Umar zai tafi kasuwa don nema wa iyalansa abin da za su ci, makwabcinsa kuma yau ya haƙura da zuwa kasuwa ya je ya wuni a majalisin Annabi, tunda majalisin Annabi katuwar jami'a ce wacce take koyar da ilimi mai tarin yawa. To sai makwabcinsa ya halarci majalisin Annabi don tara ilimin muka a wannan majalisi, ayoyi da aka saukar zai rubuta, duk wani abu da ya faru a wannan majalisi na ilimi fatawa ne aka yi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa, wani abu ne ya faru a gaban Annabi yayi shiru bai tanka ba, ko Annabi ne ya bada umarnin wani abu ko ya hana wani abu, duka zai tattara ya harhada. In Sayyidina Umar ya dawo da daradiyya juye masa ya ce, yau a majalisin Annabi an yi kaza, an yi kaza, an saukar da aya kaza, an yi wa Annabi tambaya iri kaza, ga irin amsar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar, sannan Annabi ya yi umurni ma wani ya aikata kaza, ya hana wani kar ya aikata kaza, duk sai ya juya Sayyidina Umar, sai a wayi gari Sayyidina Umar kamar yana nan aka yi, ka ce nan bai yi asaran ilimin da aka samu a majalisin Annabi ba a wannan rana, tare da cewa ya tafi kasuwancinsa. Gobe kuma sai a canja. Sayyidina Umar sai ya tafi majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, makwabcinsa sai ya tafi kasuwa don nema iyalansa abin da za su ci. Sayyidina Umar kasuwar da ya je jiya ya samar wa iyalansa abin da za su ci na kwana biyu ko sama da haka. Kaga yau ko da bai je kasuwa ba, ba matsala. Sai je tara ilimi a majalisin annabi. Duk abin da ya faru majalisin annabi sai ya tattara, ya hada, ya shirya su, ya tsara su ta yadda in makwabcinsa ya dawo zai juye masa kamar yadda shi ma ya masa jiya, shi ma sai ya rama masa yau. To wannan haka suka tafi da tsarinsu. Sai zamanto ba su yi misin ɗin ilimin da annabi ya karantar a majalisinsa ba, sannan kuma hakan bai hana su zuwa neman abin da za su ci su da iyalansu ba. To a zuwa zamanin Sayyidina Umar duka sun ci gaba da gudanar da kasuwancinsu bisa al'ada yadda suka saba. To Sayyidina Umar lokacin da ya zama khalifa, ya zama jagora, al'amarin musulmai ya koma hannunsa. Sai aka wayi gari yadda da ya saba ya fita tun safiya farar safiya dan kasuwanci ba zai dawo ba sai la'asar sakaliya. Yanzu hakan ba zai yi ba saboda abubuwa za su taso dole za a buƙace shi, matsaloli za su taso dole sai da shugaba shi zai warware matsalolin, buƙatu za su taso a fuskance shi. Idan ya ce zai tafi kasuwa tun da safe ba zai dawo ba sai yamma, to abubuwa za su rincaɗe, al'amura za su tsaya cak. To wannan ya hana shi zuwa kasuwa ya je ya ini yanda ya saba. Sai zama ɗan lokacin da yake zuwa ya samu damar yin kasuwancin bai fi sa'a ɗaya zuwa biyu ba. Hakan kuma sai ya haifar da raguwan abin da yake samu, ribar da yake samu sai ta yi baya. Sai aka wayi gari ciyar da iyalansa sai ya gagare shi, kuma daula ba wani abu take bashi ba, gashi daula yake yi wa aiki, yana aiki wa al'umma musulmi, ba sa bashi albashi, ba sa ciyar da iyalansa, abubuwan bukatunsa na yau da kullun da shi da iyalansa duk shi yake yi, kasuwancin kuma da ya saba zuwa ya yi yanzu babu isasshen lokaci ya je kasuwancin. Sai zama ribar da da ya saba samu yanzu ta ragu kaso mai yawa. To ciyar da iyalansa sai ya gagare shi, bukatunsa suka fi karfinsa. To wannan yasa yayi tunani, fa arsala ila ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fastasharahum fi dhalika. Sai ya aika sahabban annabi cewa yana da shawari, akwai shawarin da yake so ya bijiro da shi, saboda in har ana so jagorancin nan da yake ya tafi yanda ya kamata to dole a zo a zauna a yi tsari. Tunda yanzu dai babu wani abu da ake bashi na albashi, kuma shi yarun gumi wannan jagoranci zai ci gaba da yi fi sabilillah sai fahimci hakan ba zai yiwu ba. Saboda me? Saboda ba za su ci kasa ba shi da iyalansa, suna bukatan abinci, sana'arsa kuma da ya saba yi babu isasshen lokaci da zai je wannan sana'ar. To shine ya gayyaci manya-manya cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa su zo yana da shawarin da yake so ya bijiro da shi gare su. Lokacin da suka hallaru gare shi a fadarsa sai ya ce qad shagaltu nafsi fi hadha al-amr fama yasluhu li fi. Yace na shagaltar da kaina da wannan al'amari na jagorantar al'umma musulmi, wannan kuma ya sanya na rasa isasshen lokaci da zan je na nemi abinci wa iyalaina da karan kaina da sauran bukatunmu na yau da kullum. To me ya cancanta ana bani na albashi akan wannan al'amari na jagoranci da nake yi tunda bani da lokacin zuwa nema iyalaina abinci? Ya kamata ya zama ina da albashi wanda da wannan albashin zan na ciyar da iyalaina. Wannan zai baka mamaki shugaba ne yake wannan maganan, ha a yau wani ma ya ji? Ai ba wanda zai ji, tuntuni ma an gama, amma shi a yana ga wannan ba halaliyarsa ba ce, dukiya ce ta al'umma musulmi, dole kuma ba zai taba ba sai da yardarsu, sai da yawunsu, tare da cewa ya kamata ya taba din don me? Don bukatan wajibi nasa da shi da iyalansa, ta yadda jagorancin ba zai yi ba in babu wannan bukatar, inda abinci in babu shi ai rayuwar ma ba za ta yi ba. To shi yanzu abincin da zai ci ma ya fi karfinsa. To shi ne ya tara su ya bijiro da wannan ra'ayi nasa cewa shi fa yanzu ya kame hannunsa daga kasuwancinsa, abin da yake iya yi bai taka kara karya ba, ba zai iya riƙe shi ba da shi da iyalansa, ba zai iya biya masa bukatunsa ba da shi da iyalansa. to menene za a bashi na albashi ta yadda zai samu damin ciyar da iyalansa. فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه قل واطعم عثمان بن عفان الله يدهشي يانا cikin kalifofin annabi guda hudu shine wanda yayi jagoranci bayan sayyidina Umar yace ni shawarin da nake da shi a wannan gaba shawari na shine kawai ka diba cikin dukiyar baitul mali dukiyar al'umma musulmi ka ciyar da iyalanka ba matsala dibi duk abin da kake ga zai maka ka ciyar da iyalanka iyayen da kake ga zai ma wannan shine ra'ayin sayyidina Uthman yana ga kawai sayyidina Umar ya kamfaci abin da yake ga zai masa da shi da iyalansa na abincin su na bukatun su na abubuwan masarufi duka kawai ya diba cikin baitul mali yayi wa iyalansa yayi wa kansa. وقال ذلك سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه سعيد بن زيد شيما yana cikin al'asharat al-mubasharun bil janna mutane goma da aka musu bishara da aljanna. Zaid mahaifinsa yana cikin wanda suka mutu kan addinin annabi Ibrahim kuma tun gabanin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wato bai taba sujjada wa gunki ba tare da cha mutan makka suna sujjada wa gumaka suna da na'ila suna da hubal suna da isaf wanda suke jikin ɗakin Ka'aba wanda suke yanka gurin su su yi musu sujjada su nemi albarkar su in tafiya za su yi su nemi sa'a gurin su amma shi mahaifin Sa'id ibn Zaid duk bai taba ba yana kan tataccen addini yana ga babu tunani ba hankali abinda dutse ne baya motsi ba zai iya wa kansa komai ba zai tsinana kansa komai ba ta ya za a iya je bauta masa. Zaidu bin Amr bin Nufail bai taba bautan gunki ba mahaifin Sa'id ibn Zaid kuma ya rasu gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam. To shi Sa'id ibn Zaid yana cikin mutane goma da aka musu bishara da aljanna shi ma ra'ayinsa yayi daidai da ra'ayin sayyidina Uthman cewa sayyidina Umar ya dauka daga baitul mal abin da zai ishe shi shi da iyalansa gaba daya. Wa qala Umaru li Ali, yanzu Umar ya ji shawarin mutane guda biyu kuma mutane guda biyun nan duka suna da falala. Sayyidina Uthman mutum ne mai falala sosai, yana da kima, yana da daraja, kusan shine mutum na uku ko na hudu a musulunta inji malaman tarihi. Sannan kuma mun san ya auri ƴaƴan annabi, wannan ta rasu annabi ya aura masa wannan mijin Ruqayya ne, ta rasu annabi ya aura masa Ummu Kulthum, shi yasa ake ce masa Dhun-Nurayn, ma'abocin haske guda biyu, saboda ƴaƴan annabi guda biyu da ya aura. Da Ummu Kulthum ta rasu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da yana da ƴa ta uku da ya aurar masa. Kaga mutum ne mai daraja, annabi yana jin kunyarsa, Allah ma subhanahu wata'ala yana jin kunyarsa. Ai mun san kissar shigan sahabban annabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya bayan ɗaya a ɗakin Aisha, Allah ya dada ita. Sayyidina Abubakar ya nemi izini, annabi ya bashi dama ya shiga, annabi ya ce a masa izini ya shigo, ya shigo, annabi yana nan a yanda yake. Sayyidina Umar ya nemi izini, annabi ya ce a masa izini ya shigo, ya shigo. Sayyidina Uthman da ya nemi izini a bashi dama ya shigo, annabi sai ya tashi ya gyara mayafinsa, ya gyara zamansa. Sayyidina Uthman ya shigo, suka yi bukatunsu suka fita. Bayan sun fita, abin ya daure wa ummuna Aisha kai, ya aka yi Abubakar ya shigo, annabi sallallahu alaihi wasallam bai gyara mayafinsa ba, yana nan a yanda yake. Umar shi ma ya shigo, annabi sallallahu alaihi wasallam bai gyara ba, yana nan a yanda yake. Sanda Uthman ya nemi izinin shigowa, annabi ya tashi ya gyara mayafinsa. Me yasa haka? Sai ta tambayi annabi, sai annabi ya ce mata ala astahi mimman tastahi minhu almalaika, shin bazan ji kunyan mutumin da mala'iku ma suna jin kunyarsa ba? Shine sayyidina Uthman, sahabi ne mai falala sosai. To kaga ya bada shawari wa sayyidina Umar. Sannan shi ma Sa'id ibn Zaid cikin asharatul mubasharuna bil janna ya bada shawari wa sayyidina Umar. To sayyidina Umar yana so ya ji menene ra'ayin sayyidina Ali. Fa qala Umar li Ali, sai Umar ya ce wa Ali, ma taqulu anta fi dhalika, kai menene ra'ayinka kan wannan batu, wannan mas'ala da muke tattaunawa? Don sayyidina Ali da bai ce komai ba. to da yaji ra'ayin sayyidina Uthman yaji ra'ayin Sa'id ibn Zaid Allah ya dadasu sai tuntubi sayyidina Ali kai me yayi ra'ayinka qala sai sayyidina Ali yace shi ra'ayin sa ghada'un wa asha'u yace shi baya da ra'ayi irin nasu sayyidina Uthman cewa sayyidina Umar yayi ta kamfatan kawai abin da ya ga dama a ashi yana ga Sayyidina Umar yana daukan abin da zai ishe shi abincin rana shi da iyalansa da abin da zai ishe su abincin dare shikenan kar ya kara akan wannan wannan shine ra'ayin Sayyidina Ali ka dauki abin da zai ishe ka abincin rana kai da iyalanka da abin da zai ishe ka abincin dare a cikin awuni kenan in mutun ya samu ya ci abincin rana ya ci abincin dare ai an rage hanya saboda haka wannan shine ra'ayinsa فأخذ عمر بذلك سيدنا عمر sai karbi wannan ra'ayi na sayyidina Ali ya karbi shawaran sayyidina Ali ya fifita shi akan ra'ayin sayyidina Uthman da Sa'id ibn Zaid kai wannan zai nuna mana tsantseni irin na sayyidina Umar tunda ai bisa al'ada akan ci abinci sau uku a wuni za a ci da safe za a ci da rana za a ci da daddare idan an tashi batun abinci ana dube ne zuwa ga al'ada ko ɗabi'a ta al'umma idan a al'umman nan so biyu ake cin abinci a wuni to abin da ya zama wajibi a kanka ka ba wa iyalanka abinci so biyu a wuni idan so uku ake cin abinci a wuni a bisa al'ada na societin ku to abin da yake wajibi a kanka ka ba iyalanka abinci so uku a wuni shine malamai suka ce al'adatu muhakkama shine annabi yace antum a'lamu bi umuri duniyaku to a wancan zamani zamanin sayyidina Umar so nawa ake cin abinci a wuni ana cin abinci a wuni so uku akwai al-futur akwai al-ghada akwai al-asha al-futur shine abun karin kumallo kamar yadda mu ma a cikin al'umman mu ake ci ana cin abun karin kumallo sannan akwai al-ghada shine abincin rana abincin rana galibi sukan ci ta gabanin rana ta yi zawani gabanin rana ta yi zawani irin ka ce karfe 11 da rabi lokacin suke cin abincin rana akwai kuma al'asha abincin dare shi kuma sai sun yi sallar isha'i to anan shawarin sayyidina Umar sayyidina Ali Allah ya dade shi a takaita da abincin rana wanda ake ci 11 sannan da abincin dare da ake ci bayan isha tunda in aka ci abincin rana 11 ai akwai gap sosai zuwa lokacin da za a ci abincin dare idan aka ci abincin rana karfe 11 akwai gap sosai zuwa lokacin da za a ci abincin dare kaga kenan wajaba guda biyu abincin rana da abincin dare zai iya rike su shine abin da sayyidina Ali ya duba tunda wani zaka ga a yau karyawan ma ba zai karya ba sai 10 na safe wanda ya karya 10 da safe na safe sai kaga har irin karfe 3 nan baya jin yunwa to abin da sayyidina Ali ya yi la'akari da shi shine idan tunda da karfe 11 ko 11 da rabi ake cin abincin rana kaga koda ba a ci abincin safe ba ba matsala ai da wuri ake cin abincin rana sannan kuma abincin dare yana jinkiri saboda haka yanzu abinci guda biyu ya ishe shi shi da iyalansa su rayu sai a takaita da wannan kuma sayyidina Umar sai gamsu da wannan ra'ayi sai ya dauka sai zama iya abin da yake dauka kenan daga baitul mali abin da zai ishe shi abincin rana da shi da iyalansa sau biyu a wuni da kuma abin da zai ishe shi abincin dare abin da zai ishe shi abincin rana da abin da zai ishe shi abincin dare yace wa qad bayyana Umaru haddahu min baitul mali dama in ba a mance ba a baya sayyidina Umar ya bayyana rabonsa cikin baitul mali ne rabonsa cikin baitul mali ya bayyana faqala yace inni anzaltu nafsi min malillahi bi manzilati qayyimil yatim wannan shine batun sayyidina Umar dangane da kudin da ke cikin asusun gwamnati yace inni anzaltu nafsi min malillahi ni na ajiye kaina cikin dukiya Allah bi manzilati qayyimil yatim a matsayin wanda yake kula da maraya wato shi tamkar mai kula da maraya ya dauki kansa a dukiya Allah subhanahu wataala kaga mai kula da maraya ai ba zai barar raje ya shantake ta cin dukiyar maraya ba to shi haka ya dauki kansa tamkar mai kula da maraya dangane da dukiyar al'umma dan dangane da dukiyar al'umma da take hannunsa kamar mai kula da maraya kaga mai kula da maraya idan yana da bukatuwa sai ya ci bil ma'ruf in ba bukatuwa kuma ya kame to haka sayyidina Umar ya dauki kansa dangane da dukiyar al'umma da take hannunsa yace in istaghnaitu anhu taraktu in nawadatu daga wannan dukiya na baitul mali sai in bari bazan ci komai daga wannan dukiya ba wa in iftaqartu ilayhi akaltu bil ma'ruf in kuma na buƙaci cin wani abu daga baitul mali sai in ci tare da kyautata ba tare da wuce gona da iri ba ba tare da zarmiya ba ba tare da babakere ba haka ya dauki kansa kaga dukiyar maraya ai zaka ji kai wanda dukiyar take hannunka cewa ba dukiyar ka bace na farko kenan na biyu kuma idan kana da dukiyar ka ba bukatar ka ci dukiyar sa yaushe ne zaka iya cin dukiyar tasa idan baka da shi na san ma ba wai an ce ka sanya a gaba ka ka masa cin kata ba a'a falya akul bil ma'ruf ka ci tare da kyautatawa kana haɓɓaka masa dukiyar sa kana bunƙasa ta kuma kana dan daukan dan kadan kana biyan bukatunka da shi ta yadda ba zaka kassara masa dukiyar sa ba to haka sayyidina Umar ya dauki dukiyar al'umma musulmi bai dauke ta a matsayin dukiyar sa ba na farko kenan sannan kuma na biyu idan yana a lokacin da yake da wadata baya diba daga dukiyar al'umma musulmi yace shi yasa lokacin da ya fara jagoranci baya diban komai daga baitul mali daga dukiyar sa yake ciyar da iyalansa ko dirhami dai baya dauka daga baitul mali yana ciyar da iyalansa daga dukiyar sa to lokacin da dukiyar tasa tayi karanci ta kasa biya masa bukatunsa da na iyalansa anan ne ya bukaci ya dauka daga baitul mali shi ma gurgurdan abin da zai ishe shi abinci da shi da iyalansa kamar yadda ya bayyana wajaa fi riwaya anna umara kharaja ala jama'atin min as-sahabati fa sa'alahum ma tarawnahu yahillu li min malillah a wata riwaya kuma daban bayan wannan riwayar da muka karanta ya zo cewar sayyidina Umar Allah yarda da shi wata rana ya fita gaban sahabban annabi cikin dandazo na wasu sashe na sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam fa sa'alahum sai ya tambaye su ma tarawnahu yahillu li min malillah menene kuke ga ya dace in dauka cikin dukiyar Allah dan ciyar da iyalai na wato banda wancan riwaya da muka karanta ta baya da ta nuna cewa sayyidina Umar lokacin da abincin da zai ci yafi karfinsa ya gagare shi ya tara wasu zarata cikin sahabbai shawarce su to wannan wata riwaya ce daban wacce ba waccan ba wacce ta bambanta da waccan kadan cewa sayyidina Umar da ya samu kansa cikin matsi na rayuwa abincin da zai ci da iyalansa ya gagare shi sai ya fito cikin taron sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake tambayan su cewa ma tarawnahu yahillu li min malillah menene kuke ga ya halatta gare ni in dauka daga dukiya Allah dan ciyar da iyalaina au qala min hadha almal ko kuma yace daga wannan dukiyar ta al'umma da take hannuna me kuke ga ya halatta in dauka dan ciyar da iyalaina da kuma bukatun su na yau da kullum wani martani suka mayar wa sayyidina Umar faqalu amirul mu'minina a'lamu bidhalika minna sai suka yi tawadu suka ce amirul mu'minin sarkin mu'minai shine sayyidina Umar a'lamu bidhalika minna fi musanin abin da ya kamata ya dauka shi ya fi musanin abin da ya kamata ya dauka mu ba za mu haddade masa mu ce dauka za da kaza ba shi ya fi musani me ya cancanta ya dauka dan bukatun iyalansa da bukatunsa na abincinsa da abincin iyalansa kala sai sayyidina Umar ya ce in shi'tum akhbartukum ma astahillu minhu in kun ga dama ni zan gaya muku abinda nake ga ya halatta gare ni cikin dukiyar al'umma musulmi wanda zai ishe ni bukatuna da ni da iyalaina da abincina ni da iyalaina sai suka kasa kunne suna sauraron su suna sauraron sa ya gaya musu menene zai ishe shi bukatarsa shi da iyalansa sai ya ce ma ahujju wa a'tamiru alaihi min adh-dhahr wannan abu na farko kenan daga cikin dukiyar baitul mali abu na farko da nake da buƙatuwa zuwa gare shi shine dabbar da zan hau in je in yi aikin hajji da umra galibi in sun tashi tafiya aikin hajji ko umra suna tafiya ne akan raƙumi to kenan abin da kawai yake bukata cikin baitul mali raƙumar da zai hau ya je yayi aikin hajji ya dawo ya je aikin umra ya dawo a matsayin sa na shugaba na al'umma musulmi kenan yana bukatan abin hawa ka kenan a yau idan aka sanya ka ka zama jagora a cikin al'umma in al'umma tana da wadata to akwai bukatar su saman maka da abin hawa saboda kai kawo wajen dawainiyar su da hidimar su to fiqhun da zamu fahimta kenan a wannan batu na sayyidina Umar abu na biyu yace wa hullati fi shita sai kuma sutura ta a lokacin sanyi lokacin sanyi ina da buƙatuwa zuwa ga suturar da zan sanya a jikina wanda zai kare ni daga sanyi ba wai sutura biyu ko uku yake buƙata ba sutura kwaya daya wacce zai sanya a lokacin sanyi wannan na biyu kenan buƙatar sa na biyu kenan a cikin baitul mal sai buƙatar sa ta uku wa hullati fi saifi da suturar da zan nasawa lokacin zafi kenan sutura biyu kawai yake buƙata a shekara sutura ta farko wacce zai nasawa lokacin sanyi wacce ta dace da zamanin sanyi sutura ta biyu wacce zai nasawa lokacin zafi wacce ta dace da lokacin zafi wannan abu na uku kenan sai abu na hudu yace wa qutu iyali shibahum sannan abincin iyalai na abin da zai kosar da su ba wai sai an ba su sama da abin da yafi karfin koshin su ba a menene za a bani wanda zan ciyar da iyalai na ya kosar da su a wuni wannan ya ishe ni kar a ƙara mun akan sa wannan shine buƙatar sayyidina Umar sai a ƙarshe ce wa sahami fil muslimina in kun tashi kuma kaso na ya zama daidai da kowa cikin musulmai kar a ce ni wannan nine amirul mu'minina idan za a ba mawane da wane dinari biyar biyar to amirul mu'minina ku bashi dinarin 50 kar ku yi haka in an tashi yanda za a ba mawane dinari biyar wane dinari biyar ni ma Umar a bani dinari biyar kaso na daidai ne da na kowa waɗannan buƙatun in an ɗauke min shikenan an mun komai zan samu dama zan samu lokaci isasshe in zauna in duba al'amuran musulmai in yi jagorancin da ya kamata saboda banda wata buƙata a gidana na abinci ko kuma abubuwan bukata na yau da kullum in an yi haka an mun komai yace fa innama ana rajulun minal muslimina ni ba kowa bane face mutun cikin sauran musulmai ba ni da fifiko da sauran musulmai kawai Allah ya danka amanar su ne a hannuna kaga wannan bayanai na sayyidina Umar zamu fahimci cewar dukiya ta al'umma wacce take hannun jagorori ba wai ganima bace aka halatta musu su yi badakalan da suke so su ci abin da suke so su ba wanda suke so su hana wanda suke so idan suka yi haka kaman sun ha'inci amanar da Allah madaukakin sarki ya danka a hannunsu babu laifi su dauki abin da zai ishe su abincin su da iyalan su da abin da za su hau su je wannan guri su je wancan guri dan kula da al'amarin al'ummar da aka dora jagorancin su a wuyansu sannan kuma babu laifi su dinka suturar su daga dukiyar al'umma musulmai amma ba dinkawa na almubozaranci da alfahari ba idan suka yi haka sun ci amanar da Allah madaukakin sarki ya danka a hannunsu na al'umma musulmai qala ma'mar wani daga cikin tabi'ai na musulunci ya ce wa inna ma kana alladhi yahujju alayhi wa ya'tamiru ba'iran wahida ai kawai dabbar da sayyidina Umar ya kasance yake hawa ya je yayi aikin hajji a kanta ko ya je yayi aikin umra a kanta raƙumi kwa ɗaya ne kaga ba zari ba bakere ba zai ce yanzu ni a matsayina na amirul mu'minina zan ɗebi raƙuma goma in tafi aikin hajji da su ɗaya na hadimaina ɗaya na kayana ɗaya na abincina ɗaya wanda zan hau ɗaya na kuyangina ɗaya na matana ɗaya na ƴaƴana sayyidina Umar baya haka raƙumi ɗaya kawai yake ɗauka nasa wanda zai hau saura kuma duk wanda yake so ya yi ta kansa in yana da hali ya je in ba shi da hali ba a ce dole sai ya je ba ya ce wa qad daraba al-khalifatu ar-rashidu al-faruqu lil-hukkami arwa al-amthilata fi ada'i al-amanati fi ma tahta aidihim khalifa shiryayye al-faruq mun san al-faruq laqabi ne cikin laqabin sayyidina umar khalifa shiryayye al-faruq ya buga misali ga sauran shugabanni misali wanda yake mai ban kai misali wanda yake mai burgewa wajen isar da amana da kiyaye amana dangane da abin da ke hannun jagora faqad rawa abu dauda an malik ibn aus ibn al-hadafan abu dauda ya fitar cikin sunan dinsa wannan riwayar da zamu karanta abu dauda ya fitar da ita cikin sunan dinsa muhammad nasiruddin al-albani a cikin sahih sunan abi dauda yace wannan riwaya ce wacce take mai kyau abu dauda ya fitar da sanadinsa zuwa ga malik ibn aus ibn al-hadafan Malik bin Aus bin al-Hadafan wannan malamai sun yi sabani shin shi sahabi ne ko tabi'i Imam al-Bukhari da Ibn Hibban Allah ya musu rahama sun tafi kan cewa ba sahabi bane babban tabi'i ne cikin tabi'an musulunci ba sahabi bane saboda bai yi zamani da annabi ba ko bai zauna tare da annabi ba ibn khuzaima da ibn abd albar su kuma sun tafi kan cewa sahabi ne cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan riwayar ta sa ce ko sahabi ne ko tabi'i ne dai babu iskadi tunda yana magana ne kan sayyidina umar to kaga tabi'i ko zai iya magana kan sayyidina umar da yana magana ne kan annabi to nan ne za a samu matsala to amma tunda yana magana ne kan sayyidina umar in sahabi ne ba matsala in ma tabi'i ne da ma tabi'ai sun rayu tare da sahabbai مالك بن أوس بن الحدفان يتي ذكر عمر بن الخطاب يوما الفيئة وترانا سيدنا عمر بن الخطاب يا أنبتي الفيئة الفيئة دوكياتي دعك ساميتا دقورن أبو كنغابا وتكافري باتار دياكيبا أن ساميتا تكي روان سني تكي نسوكي باتار دا أنقب دياكيبا imma ko suka gudu suka tafi suka bar dukiyar sai ta zama fai'u ta zama na musulmai ko kuma an je yakansu suka gudu suka batta gabanin a yake su to nan duka ana kiran wannan dukiya da fai'u dukiyar da kuma sai bayan an gwabza yaki aka same ta an yi biri jini kare jini aka kashe daga gurin su suka kashe daga gurin musulmai da ƙarshe Allah madaukakin sarki ya ba da rinjaye wa musulmai suka yi rinjaye akan su suka mallaki dukiyar su da makaman su suka kama wasu daga cikin su to wannan ana kiranta ganima to sayyidina Umar wata rana ya ambaci alfai dukiyar da aka samu daga gurin kafirai ba tare da yaki ba faqala sai sayyidina Umar yace ma ana bi ahqqa bi hadha alfai minkum wannan dukiya ta fai'u dukiyar da aka samu ta daga gurin kafirai ba tare da an gwabza yaki ba ni ban fi ku cancanta ta ba ma'ana ban cancanci a bani a ce ni zan amfana da ita ba banda ku duka kun cancance ta yanda na cancance ta kuma kun cancance ta kenan ni ban fi ku cancanta ta ba bai kamata a kebe ni da ita a kanku ba وما احد منا باحق به من احد sannan ba wani a cikin mu da yafi wani cancantan wannan dukiya kenan kowa kai daya ake kowa kai daya ake dangane da dukiyar fai'u a fahimtar sayyidina Umar Allah ya yarda da shi wannan bayani na sayyidina Umar babbar fa'idar da zamu fita da ita karkashin wannan bayani shine ko ita ce a duk inda shugaba yake a fahimtar sayyidina Umar Allah ya yarda da shi a duk inda shugaba yake dadai yake da sauran talakawansa idan an zo batu kan dukiya na al'umma daidai yake da sauran talakawansa in an zo kan batun dukiyar al'umma ba za a fifita shi akan sauran talakawansa ba shine fahimtar sayyidina Umar mu duba mu ga bayanin nasa yace wannan dukiya ta fai'u ma ana bi ahqqa bi hadha alfai'i minkum ni ban fi ku cancantar ta ba wa ma ahadun minna bi ahqqa bihi min ahad
sannan ba wani a cikin mu da yafi dan uwansa cancantar wannan dukiya kenan kowa kai daya ake a fahimtar sayyidina Umar Allah yarda da shi nan babu wani wanda yafi wani fifiko akan wannan dukiya in mun fahimci wannan za iya cewa wannan na nuna cewar dukiya ta al'umma musulmi kowa kai daya yake babu wani wanda yafi wani a fahimtar sayyidina Umar Allah yarda da shi yace illa anna ala manazilina min kitabillahi azza wa jalla yace amma nan ba shike nuna cewar ba za a nuna fifiko a cikin dukiyar ba yace sai dai mu matakan mu zamu tafi akan sa ne gurgudan yanda yazo cikin alqur'ani alqur'ani bai daidaita mutane kai daya ba ya nuna su wane su suka fi matsayi sai suwa ne suke biye musu sai suwa ne suke biye musu shine inda Allah yake cewa wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu'an dalla inda Allah yake cewa lil fuqara'il muhajirina alladina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun sai Allah biyo bada wal ladina tabawwa'u ad-dara wal iman sai da aka gabatar da al muhajirun sai aka biyo bada ambatan al ansar sune wal ladina tabawwa'u ad-dara wal iman kenan a cikin alqur'ani Allah bai daidaita sahabban annabi kai daya ba ya nuna wasu sun fi wasu fifiko to tunda Allah bai daidaita su kai daya ba ya nuna wasu sun fi wasu fifiko ka kenan idan an zo rabon dukiya ba lalle a daidaita su kai daya ba yanda Allah ya fifita wasu kan wasu in an zo rabon dukiya nan ma sai a fifita wasu akan wasu wannan shine fahimtar sayyidina Umar la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu sai Allah ya ce wa kullan wa'ada Allahu al-husna wadanda suka yi yaki suka yi jihadi suka ciyar gabanin ay sulhul hudaybiya shine fathun da Allah ke nufi anan ba fathu makka ba saboda babban fatahi ne Allah ya musu na sulhul hudaybiya sun ga nasarori masu tarin yawa to shine Allah yake cewa wadanda suka ciyar suka yi yaki gabanin sulhul hudaybiya kenan shekaru 6 da suka yi a Madina suna ta gwabza yaki da mushrikai suna ta gwagwarmaya suna ta ciyarwa waɗanda suka yi a waɗannan shekarun ba za su zama dadai ba ba za su zama kai daya ba da wanda sai bayan nan suka yi yaki suka ciyar la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu su waɗancan da suka ciyar gabanin sulhul hudaybiya suka yi yaki gabanin sulhul hudaybiya a'zamu darajatan sun fi girman daraja sun fi girman lada gurin Allah subhanahu wataala min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu sama da wadanda sai bayan sulhul hudaybiya suka ciyar kuma suka yi yaki ka kenan Allah bai daidaita su ba ya fifita wasu akan wasu to sayyidina Umar yace matsayin mu kamar yadda Allah ya kalle mu cikin alqur'ani in an zo batun dukiya wadanda suka fi fifiko matsayin su yana can sama in an zo saboda haka dukiyar su sai ta zama tafi ta kowa sai waɗanda suke biye musu sai waɗanda suke biye musu shine abin da yake nufi anan gurin cewa illa anna ala manazilina min kitabillah sai dai mu muna da matakan mu da matsayin mu a littafin Allah su wane da wane sun fi wane da wane girman matsayi su wane da wane suna biye musu su wane da wane suna biye musu kowa gurgudan alkhairin sa da gudunmawan sa da ya ba wa addinin musulunci gurgudan matsayin sa da kimar sa a gurin Allah subhanahu wataala yace wa qasmi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma matsayin mu a wannan dukiya gurgudan kashin da annabi yayi ne wani kashi annabi yayi annabi ya ba da fifiko wanda suka halarci yakin badar matsayin su ba zai zama daidai da saura ba wadanda kuma suke biye musu a tsari na annabi sallallahu alaihi wasallam sune wanda suka halarci yakin Uhud matsayin su ba zai zama daidai da nakuwa ba na badar sun fi su su kuma sun fi wanda ba su je Uhud ba kenan wanda suke mataki can sama sune wanda suka halarci yakin badar a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai wanda suke biye musu wanda suka halarci yakin Uhud sai wanda suke biye musu wanda suka halarci bai'atul ridwan sulhul hudaybiya kenan to haka annabi ya kalle su mataki mataki waɗannan suna can sama sai waɗanda suke biye musu sai waɗanda suke biye musu sayyidina Umar ya ce to saboda haka a yau in mun tashi zamu raba fai'u zamu bi wannan tsari da annabi ya bi wajen nuna fifiko tsakanin sahabbai zamu duba wanda suka halarci yakin badar sai ka san su yafi na kowa sai mu zo wanda suka halarci yakin Uhud ka san suna biye ma ka san wanda suka halarci yakin Badar sai mu zo wanda suka halarci bai'atul ridwan bai'atul ridwan sulhul hudaybiyya sai ka san su ya zama yana biye ma ka san wanda suka halarci yakin Uhud haka za a yi ta kakkasawa har a je ƙasa wannan shine bayanin sayyidina Umar a wannan gaba yace farrajulu wa qidamuhu والرجل وبلاؤه والرجل وإياله والرجل وحاجته duk anan sayyidina Umar yana bayanin yanda ya kamata a raba fai'u wato dukiyar da aka samu ta daga hannun kafirai wadanda ba musulmai ba wanda suka gudu suka batta wacce aka same ta ba tare da yaki ba yace farrajulu wa qidamuhu in an tashi za a raba wannan dukiya za a duba mutun da kuma rigayen sa zuwa ga shiga musulunci yana cikin wanda suka shiga na farko farko wasabiqunal awwaluna yana cikin mutane na farko da suka yi rigaye wajen shiga musulunci to in an zo dukiyar sa za ta fita kowa shine warrajulu wa qidamuhu za a duba tsufan sa a musulunci ai wannan tun farkon fara da awa annabi da shi aka yanke musulunci cibiya tun farkon fara da annabi shine na farkon shiga musulunci shine na biyu shine na uku sune na farko farko sune Allah ya jinjina musu wasabiqunal awwaluna to saboda haka ka san su zai fi na kowa warrajulu wa bala'uhu sai kuma a zo a duba mutun da irin nagartan da yayi bala'uhu anan ba bala'i da normal bala'i da muka sani bane bala kalmar albala'u takan zo cikin alqur'ani ba ta nufin bala'in tana nufin ni'ima da alfanu da alkhairi وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم سأل الله تيمي وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم الله أنا تنا وبنو إسرائيل daga cikin irin tarin ni'imomi da ya musu yace ku tuna lokacin da muka tseratar da ku daga dakarun fir'auna da rundunar fir'auna da suke bin ku suna so su hallaka ku suna so su ga bayan ku yasumunakum su al'azab suna dandana muku azaba mai radadi Allah ya tsiratar da ku daga su ya halakar da su wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim cikin wannan tsiratar da ku da Allah madaukakin sarki yayi akwai ni'ima daga gurin ubangijin ku mai girma sai aka kira ni'ima da me da bala kake nan bala tana zuwa cikin alqur'ani ba da ma'ananta da muka fi sani ba na bala'i tana zuwa da ma'anan alkhairi tana zuwa da ma'anan ni'ima to anan gurin da yake cewa warrajulu wa bala'uhu mutun da kuma irin nagartan da yayi bala'uhu anan gurin zai dauki fassarar irin nagartan da yayi wa addinin musulunci irin gudunmawan da ya ba wa addinin musulunci idan an yi dube zuwa ga nagartan da yayi wa addinin musulunci an yi dube zuwa ga gudumar da ya ba wa addinin musulunci wannan zai sa a kaurara sakamakonsa in an zo raba fai'u a bashi kaso mai yawa saboda me saboda yayi gudummawa na gani na fada ya taka rawar gani wa addinin musulunci saboda haka in an zo raba fai'u sai a bashi kaso wanda yake mai yawa sakamakon gudummawa da ya ba wa addinin musulunci da nagarta da yayi wa addinin musulunci shine warrajul wa bala'u za a duba rigayen sa zuwa ga musulunci ya sa a ƙara masa kaso mai yawa za a duba irin nagartan da yayi wa addinin musulunci gadda gudunmawa da ya ba wa addinin musulunci da nagarta da yayi wa addinin musulunci sai a bashi kaso mai yawa kaga anan gurin sayyidina Umar duk yana nuna mana dalilan da suke sa a fifita wani akan wani a dukiya ba wai jagoranci bane menene dalilin rigaye zuwa ga shiga musulunci menene dalilin gudunmawa da ka ba wa addinin musulunci to kaga al'ummar da take nagartacciya tafiyar ta akan irin wannan shi zai sa ta bulle saboda idan aka wayi gari dukiya ta zamanto ta yalwatu hannun nagartattun mutane to al'umma za su zauna kalau sannan kuma matsaloli za su yi karanci cikin al'umma shi yasa za ka yi mamaki a ce maka sayyidina Uthman Allah ya yarda da shi ya zo da dukiya dinari dubu miliyan in an kwatanta shi da kudin mu na Najeriya ya haura naira miliyan 100 kaza ba miliyan 100 ko 200 ko 300 ba miliyan 100 kaza ya haura naira miliyan 100 kaza. Shekaran jiya waccan ne muke kokarin kwatanta dinari da naira. Muka ce dinari daya yana da daidai da naira nawa? Akwai wanda ya sani? 120 ko 120, saboda rubu'u dinar ba shine haddi na yanke hannun barawo a lokacin da ya sata bane, dukiyar da ya sata wacce yawanta ya kai rubu'u dinar za a yanke hannunsa, ko kuma shine nisabi na sadaki, shine yawan sadaki. Kuma rubu'u dinar din nan da aka lissafa an ga ya kai kusan naira 30,000, to kaga dinari kenan zai zama naira 120. To sayyidina Umar, sayyidina Uthman ba da dinari daya zo ba, ba da dinari 10 ba, ba da dinari 100 ba, dinari 1000 yazo ba annabi akan a shirye mayaka zuwa Tabuka. To kaga dinari 1000 nan in za a fassara shi da naira, naira miliyan 100 kaza, ba 100 ba, ba 2 ba, 100 kaza in za a kwatanta shi da naira. To kaga in kudi yana hannun nagartattun mutane za a yi ayyukan da suka kamata, sannan mutane ba za su zauna cikin matsala ba, ba za su zauna cikin damuwa ba, saboda yana hannun nagartattun mutane masu tsoron Allah wanda ba sa kankame kudin su rike ramin kura daga ce sai ayyanki, saboda su suna tsoron Allah, kuma suna hangen gobe kiyama, kuma suna ga dukiyar nan fa batta da amfani, in ban yi kaza da kaza da kaza da zan samu yardar Allah ba. To shi yasa sayyidina Umar yake ga mizanin da za a dora raba dukiya a kai shine mizanin da yazo cikin nusus na Alkur'ani da wanda yazo cikin nusus na hadisi, sai a duba a ga wanda yafi nagarta, wanda ya dade cikin musulunci da kuma irin guduman da ya ba musulunci, to shi yafi cancanta a su fifita shi da kaso mai tsoka. To a ƙarshe sai ya ce war rajul wa iyaluhu, sannan kuma za a duba mutum da yawan iyalansa. Ba za a daidaita wanda yake da mata ɗaya da ɗa ɗaya da wanda yake da mata uku da ƴaƴa 20 ba. A ce yanda aka ba ma wannan dinari 5 wannan ma a bashi 5, yace ba za a yi haka ba, za a duba yawan iyalai. Wannan yana da mata ɗaya da ɗa ɗaya an bashi dinari 100, to wannan da yake da mata uku da ƴaƴa 20 sai a bashi dinari 300, 400, saboda nauyin da ke wuyansa yafi nauyin da ke wuyan wannan. Kaga wannan shine adalci da addinin musulunci ya tafi akai, kuma akai aka gina musulunci. Sai a duba a ga gwargwadon iyalan da suke karkashin mutum, to anan ne kuma za a yi hukunci in an zo raba alfai'u. Wannan shine fahimtar sayyidina Umar, Allah ya yarda da shi. A ƙarshe sai ya ce war rajul wa hajatuhu, sannan kuma za a yi dube zuwa ga mutum da irin bukatarsa. Za ka tarar wannan bukatarsa ta fita wannan, wannan yana da bukata ta dirhami 100, wannan kuma bukatarsa ta dirhami 300 ne. Ba za a ce a dole dukansu a basu 100-100 ba, ko kuma dukansu dole a basu 300-300, sai a duba gwargwadon bukata. Bukatar wannan ta fita wannan, to sai a fifita wannan akan wannan gwargwadon bukata. Kaga adalci kenan wanda addinin musulunci ya gina a kansa. Wa anir rabi bin Ziyad, nan duk ana mana bayani ne dangane da lafuzza na sayyidina Umar da suke fito da cewar shi a fahimtarsa bai kamata a fifita shugaba jagora akan sauran talakawansa ba wajen raba dukiya ta fai'u, ko kuma raba dukiya ta baitul mali, ko kuma haddade salari, ko haddade albashi. Sayyidina Umar ba shi da fahimtar a fifita shugaba akan mabiya, sai dai akwai hanyoyi da za a iya fifita wani akan wani, su ne wanda ya lissafo su a yanzu. Wa anir rabi bin Ziyad al-Harithi annahu wafada ila Umara bin al-Khattab radiyallahu an, wannan wani daga cikin tabi'i ne ake ba mu labari cewa wata rana ya je ga sayyidina Umar a garin Madina, ya kai ziyara wa sayyidina Umar a garin Madina. Da ya isa ga fada sayyidina Umar, fa'ajabathu hay'atuhu wa nahwu, sai yanayin sayyidina Umar da siffarsa sai suka burge wannan mutumi Rabi bin Ziyad. Fa qala ya amiral mu'minin, sai ce ya amiral mu'minin, sarkin mu'minai, inna ahaqqan nasi bi ta'amin layyinin wa markabin layyinin wa malbasin layyinin la anta wa kana akala ta'aman ghalidan. Yace ya amiral mu'minin, ni dai a yanda nake fahimta wanda yafi kowa cancanta ya ci nagartaccen abinci, abinci na alfahari na kasaita, ya hau abun hawa nagartaccen abun hawa na kasaita na alfahari ya sa tufafi nagartaccen tufafi na kasaita na alfahari kai ka fi cancanta saboda kaga kai jagora ne cikin wannan al'umma kuma Allah ya baka kwarjini da haiba saboda haka ya kamata abincin ka yafi na kowa suturar ka tafi ta kowa abin da zaka hau yafi na kowa a daidai lokacin da wannan mutumi yake wannan magana Rabi bin Ziyad al-Harithi daidai lokacin sayyidina Umar ya ci garau-garau an kawo masa abinci garau-garau kaman kace shinkafa da wake da mai da yaji daidai lokacin ko kuma tuwon dawa miya kuka ka kaddara kamar haka sayyidina Umar ya ci abinci makamancin wannan sai ya ga bai kamata mutum irin sayyidina Umar Amirul Mu'minin yana cin abinci wannan kame-kame garau-garau ba ya kamata abincinsa ya zama na musamman yafi na kowa a matsayinsa na shugaba sannan kuma sutura da ya gani jikin sayyidina Umar yana ga bai dace a matsayinsa na shugaba a ganshi da sutura kasashiya irin wannan ba ya kamata sutura da zai sa a matsayinsa na shugaba ya kera na kowa in an zo a bambance shi cikin dubban mutane sannan abun hawan da ya gani aka ce masa na sayyidina Umar dabbar da yake hawa yana ga bai kamata a ce ita ce ta sayyidina Umar ba ya kamata a ce dabbar da sayyidina Umar yake hawa ta musamman ce to dai wannan magana gaban sayyidina Umar wani martani sayyidina Umar ya mayar masa farafa Umaru jaridatan kanat ma'ahu fa daraba biha ra'sahu sayyidina Umar akwai wata tinka a hannunsa tinkar dibino sai daga sai bugi kan mutumin nan da ita kenan wannan maganar taka da kai ba maganar alheri bace ba alheri ka nufa ba bana bukatar ta ka mai da kayanka ka rike abunka bana bukata yace ama wallahi ma araka aratta biha bihalla yace wallahi na rantsa da Allah maganar nan naka da kai